Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Darul FM. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio Kwasi sai kuma ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraronmu assalamu alaikum barkamu da daren yau Litinin 16 ga watan Disamba. Ibrahim Kalma Si Garba ne da Ashatu Sule da sauran abokan aiki daga garin Washington DC. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan daren. To a babin rahotannin mu za a ji cewa gwamnatocin arewacin Najeriya na shirin kwato mafulani baktalolin su da gandun kiwon su daga wato da aka mayar gonaki.
Sai kaga ana ta zargin Fulani da sauran su duk da inda makiyaya yake da kuma hanyoyin su da suke bi to mu kokari duka mu dawo da su.
Bayan labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan kasancewar sojojin kasashen yamma a sassan nahiyar Afirka. Kamar kullun lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2-2-2-5-5-6-5. Akwai mu kuma tafi da shirin wasanni a takaice. Amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka ga labaran. Yayin da ake shirye-shiryen tsige shi a wannan makon, shugaban Amurka Donald Trump yayin yau Litinin yana ta jefa maganganu ga 'yan majalisar dokoki na bangaren 'yan jam'iyyar Democrats wanda ke zargin shi da manyan laifuka da suka shafi kasa. Yayin da majalisar wakilai mai cike da 'yan Democrats waɗanda ke kokarin tsige shi a jibi Laraba, shugaba Trump ya yada sharhin da masu goyon bayan shi 'yan Republican suka yi a shafin shi na Twitter game da zargin da ake masa da cewa tozarci ne. Trump, shugaban kasar Amurka na 45, shine zai zama shugaban Amurka na uku da za a tsige shi a shekara 243 na tarihin Amurka, duk da cewa shirin tsige shin da majalisar dattawa mai cike da 'yan jam'iyyar Republicans a zaman da za ta yi a watan gobe ba mai yiwuwa ba ne. Hukumomin sojin Amurka a yau Litinin sun sanar da muryar Amurka cewa ba su samu labarin wani umarni da ya nemi a rage dakarun kasar da ke Afghanistan ba. Hakan har yanzu dari bisa dari alkawarin haɗin gwiwa da ke tsakaninsu da hukumomin Afghanistan na tabbatar da tsaro na nan daram daɗam. Ko da yake hukumomin Afghanistan sun tabbatar wa muryar Amurka cewa Amurka na shirin janye dubban dakarunta daga ƙasar, kuma sun dage kan cewa wannan mataki da za a ɗauka sakamakon yarjejeniya da ɓangarorin biyu suka ƙulla ne. A ranar Asabar ne kafofin yaɗa labaran Amurka suka ba da rahoton cewa gwamnatin Trump na shirin ba da sanarwar janye kimanin dakarunta 4,000 daga Afghanistan cikin wannan makon. A yau Litinin ne hukumomin sun suka buƙaci Amurka da ta gyara kuskuren da ta yi na korar wasu jami'anta daga ƙasar. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen sun Geng Shuang ya ce zargin da Amurka ta yi wa jami'an ya saba da gaskiyar abin da ya faru, yana mai cewa akwai bukatar da ke akwai na ganin Amurka ta kare hakokin jami'an diplomasiya. Geng ya bayyana hakan ne a lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai game da tambayar da suka yi masa akan wani rahoto da jaridar New York Times ta wallafa wanda ke nuni da cewa Amurka ta kori wasu jami'an sun su biyu cikin sirri bayan da suka kuskure wani sansanin sojar kasar da ke jihar Virginia yayin da suke tuki. Rahoton ya kara da cewa ɗaya daga cikin mutanen wanda jami'in tattara bayanan sirri ne ya ce bai fahimci umarnin da ke wallafe a jikin allo da ke wurin bane, wanda ya nemi masu ababen hawa da su juya. Sai dai Amurka ta yi watsi da wannan bayani inda ta ce sun je leken asiri ne a sansanin sojin nata. Kuna sauraron labarin nan ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A jiya Lahadi a Delhi, babban birnin India, wata zanga-zanga nuna kin jinin wani kudirin doka na zama dan kasa ta koma tashin hankali bayan da ƴan sanda suka kutsa harabar wata jami'a kuma suka bade dalibai dake zanga-zangar da barkunan tsohuwa. Daliban jami'ar Jami'a Maliya Islamiya sun ce ƴan sandan sun yi ta harba musu barkunan tsohuwa ne a cikin ɗakin karatu na library kuma suka dirkawa dalibai na jaki da kulle kofofi bisa kuma nuna rufe kofofin jami'ar. Kimanin dalibai 12 ne a yanzu haka suke kwance a asibitin Delhi. Sai dai mataimakin commissioner ɗan sandan birnin Chimoy Biswal ya dora laifin hakan akan dalibai da suka shirya zanga-zangar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. A babin rahotanninmu zan fara da zangonni a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, muji inda aka kwana game da kujerin gwamnatocin arewacin Najeriya na kwato ma makiyaya burtaloli da gandun kiwon su da wasu manya suka mayar gonakin su. Nasir Adamu Ilikaya gare ka.
Bayan sake fasalin muradin gwamnatin Najeriya na tsugunar da makiyaya ta hanyar ware musu gandun daji da ya samu karbuwa yawancin jihohin arewacin Najeriya, alamu na nuna wasu gwamnatocin arewan za su kwato filayen da wasu masu hannu da shuni suka mamaye a dazuka da adacin burtalin shanu ne ko gandun kiwon dabbobi ne. Tuni hakan ma ya fito daga gwamnan Zamfara Bello Matawalle inda ya ba da umarnin karbe wasu daga filayen. Tsohon gwamnan ne da baban gida Aliyu ya ce ya zama mai muhimmanci a dawo da burtalin shanu na asali don tallafawa zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya.
Masu satan shanu da riba ta tu sai ka gane ta zargin Fulani da sauransu. Duk da inda makiyaya yake da kuma hanyoyinsu da suke bi, to mu kokari duka mu dawo da su. Fulani da ke son su zauna mu tabbata cewa an musu abubuwa. Kaman ga misali, saniya ta Afrika ta Kudu tana iya baka bokiti biyu na madara a rana guda. Sai ka ga namu ba zai wuce kila kwarya ko kwano guda ba. Sai mun dinga hada su da irin waɗannan don mu ma mu inganta shanun ƙasar namu.
Kungiyar Fulani makiyaya mai yace Allah ta bakin shugabanta Muhammadu Kiruwa ta ce Fulanin kan tsinci kansu ne a mawuyacin yanayi yasa su kan samu sabani da jama'a amma ba wai sun fi karfin dokokin Najeriya bane.
Kuma mu ba kungiya bace ta neman tashin hankali ko ta haddasa tashin hankali. Kuma mu ba kungiya bace mai goyon bayan boye mai laihi. Ko ni ne aka yi bincike aka samu ina da hannu cikin ta'addanci na goyi bayan hukuma ta gayyace ni ta kama ni ta hukunta ni. Balle wani wanda ke bana wannan nake shugabanci kai.
Babban manomi kuma makiyayi Isa Tafi da Mafindi ya ce lamarin kiwo ya wuce na Fulani kadai.
In an ce masu kiwo ba ana nufin ba Fulata ne kawai ba, a'a duk kabila na Afirka suna da dabbobin da suke kiwo, shanu ma suna ciki, har Tibi suna da shanu, har Ibo suna da shanu. Don haka kuma in an ce ayi wannan kiwo daga akuya har zuwa rago za a iya shirye yadda za a sa su girma su bada nama da kuma nono da kuma fata wanda zai sa a kafa masana'antu iri-iri.
A kalla dai makiyayin da ke cewa tarihi hatta fadar gwamnatin Najeriya kan burtalin shanu take sun natsa daga fito na fito da makiyaya da ya fita azara a arewa ta tsakiyar Najeriya har ya sa gwamnatin jihar Benue ta hana kiwo a fili. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kai da hujubu a gaida kuma Nasiru. An jima kadan za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan kasancewar sojojin yammacin duniya a sassan nahiyar Afirka. Kafin nan a dan ji wannan.
Come on.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To da alamar akwai wani malami daga Zamfara. Wake kallayi a Zamfara?
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum assalam.
Ina Almaya Obaka aikin yaro, dan ga hukumar Mura.
To Almaya muna jinka.
Are ki yanzu kuna rena na so da Allah ne tsara kai.
Na'am.
Yanzu na gure da wannan shesa.
Wato maudu'in shine wato kokarin da gwamnatocin arewacin Najeriya ke yi na koko dai kasancewar sojojin yammacin duniya a sassan nahiyar Afirka. Kana jin mu?
Ina jin ka.
Yawa, kasancewa, menene ra'ayinka game da kasancewar sojojin yammacin duniya a nahiyar Afirka?
So, kasancewa su a nahiyar Afirka abin da muke gani rai a yanzu an kuma ma kasa gaba ɗaya ta Afirka tsaro. A domin cewa muna ganin irin yadda tsadanci ke faruwa a Najeriya da kuma wasu ƙasashe.
To mun gode da ra'ayinka. Bari mu je mu jihar Niger. Wake kallaye a jihar Niger?
Ibrahim.
To
Ibrahim da wake guda a garin Maigode a Kimba.
To Malam Ibrahim, muna sauraron ka. Wato kamar yadda ka ji maudu'in shine kasancewar sojojin yammacin duniya a sassan nahiyar Afirka. Menene ra'ayinka game da wannan al'amarin?
To gaskiya ra'ayina da ainihin
To da alamar layinka ya katse. To har yanzu dai muna Niger din. Wake kallaye a jihar Niger har ila yau?
Nafi'u S Matawalla ne daga karamar hukumar Munya.
To Malam Nafi'u, menene ra'ayinka game da kasancewar sojojin yammacin duniya a sassan nahiyar Afirka saboda yaki da ta'addanci?
To wannan ai ba wani abu bane mai wahala, saboda gida bai koshi ba za a kai waje ba. Munan jihar Niger ga sha abu ya biya da memu nan ɗan sace-sacen mutanen nan duka, ba iya Niger ba kaɗai, gaba ɗaya duka Najeriya. Ko ina mutane suna fargaba, babu zaman lafiya, ana ɗauke mana mutane. Kwanakin bayan nan Turawa aka kama, amma ana ba da wanga su aka ce a sake su. Amma munan har namu an ɗauka, ba a samu wani kokwarin mataki da aka ɗauka ba. Aka karbo sai dai Allah ya taimake shi da addu'an talakawa ya kubutar da shi.
To mun gode da ra'ayinka. Bari mu kada Taraba. Wake kallaye a Taraba?
Ina magana da Sule Jairo Manu, karamar hukumar gafal a jihar Taraba.
To Malam Sule, muna jinka.
To ni sojojin yammaci dai ni ban ga amfani su ba a Afirka gaba daya, sun zama tankaryan amore.
Me yasa?
Yanzu duk manyan makaman nan da suke zuwa duniya, sai a ce daga Faransa ko daga Amerika ko daga Ingila ko daga Jamus, kuma su ce za su taimake ni. To duk taimakon da suke ce za su yi nan wata ƙasa suka cire daga matsalolin da take ciki, ni ban ga ko ɗaya ba, saboda haka ba su da wani amfani.
To baka ganin da a ce muna da kayan yaƙi da ba mu gayyace su ba, kuma da mun iya kawar da matsalolin?
To ai kayan yaƙin su suke sayarwa abokan adawarmu wanda ya fi na gwamnatocin Afirka ɗin, sannan su ce za su taimake mu, ko ba haka ba ne? Sai na amfanin su.
To mun gode da ra'ayinka. Bari mu je mu Kaduna garin gwamna. Wa alaikum salam. Malam na Kaduna ko? Muna jinka daga Kaduna.
Ragu mai manja da kanwa da kan lere.
To muna jin ka Kaduna kenan amma ka dan nisanci radio ka in ba haka ba layin ka zai katse
bana kusa da radio
to layin ka ba kyau sosai amma ka dan daga murya ci gaba
to a dukkan magana wannan sojojin zuwa da sunan bai da wani amfani da su zo da su gummar su ba mu kan aiki su nuna ma sojojin mu komai za su yi amma su zo da kansu kaga nan gaba sojojin mu ba su da inda za su yi sai mana maganin wannan matsalolin kenan sai dan su kenan ko kuma su tafi su bar mu da wane saboda haka ne su ba mu kayan aiki irin wanda sai mun tsaya fa sai amma da kai suka sayar mu Afirka amma sai su tuwo su
yi to kana ra'ayin su zo su taimaka ma sojojin mu dan ku koya musu wasu dabaru kamar yadda akasari abinda suka ce ki kawo su kenan
wa kware ko su zo su koya musu su ba su kayan aikin su da su bar su amma ba su yi yakin ba
to
mun yakin da su koya mana kasan ne
to
su zo mana su bar
mu to mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu je mu jihar Niger wake kan laye a Niger
sashen wasu assalamu alaikum sashen wasu namar amurka suna bala ne wacce hula daga ushishi ya Niger ke tarayyar Nigeria
to malam bala muna jinka
to a gaskiya sojojin kasashen duniya a afirka ba su iya da wani amfani saboda sun yi shekara goma suna nan suke suna taya mu yaƙi da ta'addanci to mu har yanzu ba mu ga wani alfanu ba a kullum gari jiya da yau to kaga ku gara kwashe su an za su taimake mu da makamai su kwa ba sojojin mu yadda za su yaƙi su ƙuhu da su saboda sojojin mu su suka san ne ya ƙasar mu take ya za su tankare su to amma ka kan sojojin duniya ka zuwa ƙasar mu sai na za su hada da su saboda haka wannan zuwa su afirka zai da wani amfani a fatan zaku tafi lafiya
to mun gode da wannan ra'ayi na ka kai ma wato yau maudu'in shine kasancewar sojojin yammacin duniya a sassan nahiyar afirka saboda yaƙi da ta'addanci menene ra'ayinku kuna ganin akwai fa'ida ko akasin haka to bari mu je mu sakkwaton shehu wake kan laye a sakkwato
Usman na Usman ke ina buga makata ko kuka kullum ina son in samu kudi ban samu sa'a ba kai
to ka same mu menene ra'ayinka malam Usmana
ina na da dare ne wani da suka magana so shi ne da ran a Afrika
to malam Usman mun gode da ra'ayinka ko da ike layinka ba kyau amma mun fahimci abin da kake cewa bari mu koma Kaduna garin gwamna wake kan laye a Kaduna
ka almasi garba barka da dare
barka da warhaka
suna na Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria
sauraka dan ci gari to muna jin ra'ayinka wake me ke tafi da kai
ai yau ai matsalolin da na samu na farko ne ka ga radio ta nayi na ka biyo ina ka saka ma abun kunya ne a gare ni
lalle kan
maudu'in ne ban fahimci
yawa ra'ayinku muke son mu ji game da kasancewar sojojin yammacin duniya a sassan nahiyar Afirka menene fa'idar haka ko akasar haka
to gaskiya al'amari idan muka dauki irin wannan batutuwan da yake faruwa dangane da sojojin nahiyar Afirka a yammacin turai gaskiya ni na ganin ya kamata a ce suna mun na Afirka sai a magance matsalolin da ke damun mu ba a ce a dauka kuma kai san wani guri bai da kai kaman an yi irin abin da Malam Bahaushe cewa ino jijinya da nesa kasa nan a gama tirenin can kuma ga matsalolin suna damun mu a nan Arewa Afirka kuma ya kasance a ya dauka san wani guri kaga abin da bai dace ba kenan ka har mace garba ne maka fata har kai ya tashi lafiya Alhaji Musa Garo
to mun gode Alhaji Musa daga Kaduna bari mu je mu Kebbi wake kan laye a Kebbi
Muhammad Bilamin mijin yau ne.
To malam
Bilamin.
To muna jin ka malam Bilamin.
Gaskiya ana ra'ayin. Gaskiya bana goyon bayan kawo sojojin yammacin duniya a Afirka. Saboda
ci gaba.
Na diba kamar irin abin da ya faru a Afghanistan da Pakistan Afghanistan da Iraq ba wani ci gaba har yanzu ba su da zaman lafiya
sannan kuma wato ma'ana waɗanda kamar aka girke su a jamhuriyar Niger da wasu sassa na nahiyar Afirka don su yaƙi ta'addanci kana ganin ba su da amfani kenan
ba su da wani amfani ni ana ganin ba su da wani amfani saboda wayannan mutanen na san ba ra'ayin musu ke ba na san tura ba su da ra'ayi ga da musulunci da musulmai to waɗannan kasashen musulmai na gaba ɗan su Mali din da Niger da kuma
to mun gode da ra'ayinka daga Kebu kuma bari mu je mu kogi ko wace kala a kogi
assalamu alaikum
wa alaikum assalam to kadan daga murya kuma kadan nisanci don kan baka bala'in ka zai katse bai da karfi sosai kadan nesa muna jin ka
yawa to maududi na dai yawa kan wannan gaskiya wannan sojoji na tsare ko su ba mu guri
za mu iya da ƴan ta'adda mai isa to tun da farko ma aka gayyace su inda za mu iya
eh cikin go Allah ya yi za mu iya amma su zaman sun nan ba su da wani amfani ba mu liya ba ga amfani su ba gaskiya
kana ganin gwamnatocin arewacin koko nahiyar Afirka za su yarda da wannan ra'ayi naka
to ni dai ra'ayi na kenan
to mun gode sosai bari mu koma Kaduna wace kan layi a Kaduna
san Salman shi Garba barka da lashariya
barka Murtala
sunana Murtala ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya
haka dai
to a kalmar shi ni kina ga wani salon mulkin mallaka ne gaskiya su turawan masta ya zagayo Afirka duba da su ma kila suna fama da matsalar tattalin arziki amma in ba haka ba me zai hana tunda su suke kera makaman nan to me zai hana ma su zo Afirka suna kafa kamfanonin kera makaman gaba ɗaya kawai ka gani za mu fi jin dadi amma kamata ne su ba sojojin mu su can wanda suke kera makaman su koya musu salon yaji kuma ko da sun zo dajijjikan mu ba kamar yanayin su bane yanayin dajijjikan mu na Afirka waye sun kurai da Sahara da sauransu yakin nan yankin mu daban ka ga su can da ya kamata su dinga daukar sojojin mu ne suna kai su samu jami'oyin su suna koya musu a rubuce kawai shikenan shawaran da muke badawa kenan a tashi lafiya
mutala baka ganin kamata yi a ce sojojin sun zo sun gani kiri-kiri ce musu ga inda za ku yi ga yadda za ku yi in suka ga ramuka da tsaunuka da waye-waye na Afirka
su iya ta shi kanta manta ka kwanayen su shekara ɗaya zuwa biyu ne ko ku bayana a Niger sojojin Amurka wajen bakwai da aka ja kai musu hali kaga su ma suna shan wahala ne ka gane su sojojin na turawa tunda ba su san Afirka ba suna shan wahala su rasa rayukansu to me zai ana kawai su ɗauki sojojin namu su horar da su kawai sai su turo
to mun gode Murtala daga Kaduna bari mu je Kano Dabo
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam.
Alhaji Ibrahim ka almasi garba barka da aiki.
Barka da warhaka.
Yauwa mai magana dan Juma mai shago ko kai ne a karamar hukumar sanya da ke jihar Kano Najeriya.
Kuna jin ka dan Juma.
Yauwa to ni a ra'ayina gaskiya wannan zuwan sojoji to ba za mu ce ba ma san shi ba wanda in dai dalilin za mu samu zaman lafiya a nahiyar Afirka. To muna maraba da zuwa su in dai ko ba za mu samu zaman lafiya ba a nahiyar Afirka to Allah ka warga ga wannan zuwan nasu don su ban mu a yadda muke mai ta roƙon Allah Allah in dai zan zuwan su zai zama mana alkhairi Allah ya kawo su lafiya ya mai da su lafiya Alhaji Ibrahim ka almasi garba ka huta lafiya
kai ma ka huta lafiya muna fatan ko wannan ku zai huta lafiya kuma mun gode muku wannan ku da ya bada gudunmawa da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu mun gode to ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice zakarun gasar kwallon kafa ta cin kofin zakarun turai Champions League a turance wato Liverpool ta Ingila za ta fafata ne da kungiyar Atletico Madrid da ke kasar Spain a zagayen 16 na gasar ta bana a jadawalin fafatawar da aka tsara a yau litinin Manchester City za ta yi karon battar karfe da Real Madrid Chelsea za ta kara da Bayern Munich yayin da daya kasar Ingila wato Tottenham za ta kece reni da RB Leipzig ta kasar Jamus Barcelona ta kasar Spain ko za ta hadu da Napoli ta kasar Italia PSG ta kasar Faransa za ta fafata da Borussia Dortmund sai kuma Juventus da Lyon yayin da kuma za a rarrabe tsakanin Atalanta da Valencia za a fafata wasannin farko na matakin ne a ranakun 18 da 19 da 25 da kuma 26 ga watan Fabrairu yayin da kuma za a buga wasanni na biyu a ranakun 10 da 11 da 17 da kuma 18 ga watan Maris kasar China ta maida martani akan kalaman da dan wasan kungiyar Arsenal wato Mesut Ozil yayi akan yadda yace ana musgunawa wasu tsirarun musulmai a kasar a shafin sa na Twitter. Ozil ya soki lamirin kasar ta China da kuma shirin da sauran musulman duniya suka yi akan yadda ake cin zarafin musulmai ƴan kabilar Uyghur. To sai dai mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar Geng Shuang ya ce dan wasan yayi aiki ne da rahotannin ƙarya da ake yayatawa akan lamarin, inda kuma ya gayyaci Ozil da ya ziyarci yankin na Xinjiang mai cin gashin kansa domin ganewa irin sa gaskiyar lamari. Kungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama sun bayyana cewa kimanin mutane miliyan ɗaya mafi akasari musulmai ƴan kabilar Uyghur ake tsare da su a manyan gidajen yarin kasar ba tare da an gurfanar da su a gaban kotu ba. A fagen dambe kuwa an kai Colby Covington a asibiti da karariyar haɓa bayan da Kamaru Usman ya doke shi a fafatawar da suka yi a ranar Asabar. Covington ya jima yana takalan fada da Usman ɗan asalin Najeriya, inda ya ta jefa masa kalamai masu zafi kafin gwabzawar taso. Usman ya sami galaba ne a zagaye na biyar na damben, inda ya ci gaba da rike kambinsa a lokaci guda kuma ya rufe bakin Covington da babatunsa akalla na ɗan lokaci. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
To gaida Murtala ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Yayin da ake shirye-shiryen tsige shi a makon nan, shugaban Amurka Donald Trump ya yi ni yau Litinin yana ta jefa maganganu ga 'yan majalisar dokoki na bangaren 'yan jam'iyyar Democrat waɗanda ke zargin sa da manyan laifuka da suka shafi ƙasa. Yayin da majalisar wakilai mai cike da 'yan Democrats waɗanda ke ƙoƙarin tsige shi a jibi Laraba, shugaba Trump ya yaɗa sharhin da magoya bayansa 'yan jam'iyyar Republican suka yi a shafin shi na Twitter game da zargin da ake masa da cewa tozarci ne. Trump shugaban kasar Amurka na 45 shine zai zama shugaban Amurka na uku da za a tsige shi. Hukumomin sojin Amurka a yau Litinin sun sanar da muryar Amurka cewa ba su samu wani labari da ake neman a rage dakarun kasar da ke Afghanistan ba, kana har yanzu 100% alkawarin haɗin gwiwa da ke tsakaninsu da hukumomin Afghanistan na tabbatar da tsaro na nan daren daɗam. Ko da yake hukumomin Afghanistan su tabbatar wa muryar Amurka cewa Amurka na shirin janye dubban dakarunta daga ƙasar, kuma sun dage kan cewa wannan mataki da za a ɗauka sakamakon yarjejeniya da ɓangarorin biyu suka ƙulla ne.
To masu saurare, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe za ku fito su abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa musamman ma ita Aisha Tule wadda karan sabon labaran duniya, da Julie Davis Gresha wacce ta haɗa mana sautin da injiniya mu na wannan lokacin Jonas Kunin. Ni Ibrahim Salamu Tibirwa ke cewa sai kuma gobe.